Muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 25.31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu Radio Amfani Sarauniya Fara'a Niya Nomad FM da kuma Dalol FM sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana za kuma ya kama shirye-shiryen mu da suka gabata da wanda kuma muke yi kai tsaye a sashin sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Alhamis 25 ga watan Afrilu shekarar 2019 Yusuf Aliyu Harandani tare da Amina Buhari Auna da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin namu a cikin shirin namu na wannan daren naku muna dauke da rahoto akan wannan ranar ta zazzabin cizon sauro sai kuma irin dambarwar siyasa da ta taso a Najeriya da tsaro daga bisani zamu bude layin wayar mu don ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku maudu'in namu na yau shine ta wace hanya kuke ganin za a kawo ƙarshen zazzabin cizon sauro a kasashen Afirka lambar da za ku kira kamar kullun ita ce alamar tarawa 1 202 205 5 6 5 5 haka kuma muna tarfe da labarin ta mola a takeici amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni
assalamu alaikum masu saurare ga kuma yadda duniyar ta yi ne a yau Alhamis ne tsoho mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da cewa zai fito takarar shugaban kasa a zaben 2020 karkashin jam'iyyar sa ta Democrat wanda ya sa shi ya zama gaba-gaban masu takara karkashin jam'iyyar na kalubalantar shugaba Donald Trump tsohon shugaban majalisar dattijai na jihar Delaware wanda kuma yayi mulki sau biyu a matsayin mataimakin shugaban kasa a gwamnatin Obama zai zama dan takara tare da Senator Bernie Sanders na jihar Vermont da sauran yan takarar shugaban kasa na Democrat a cikin yan takara da suka gabata duk da cewa ba a tabbatar da ko zai iya yin yakin tattalin arzikin asusun bada gudunmuwa ba Biden yana da kwarewa kan harkokin waje da fannin shari'a da kuma harkokin cikin gida wanda ba za a iya hada shi da ko sauran yan takaran ba a cikin sakonnin bidiyo da aka fitar a yau Alhamis Biden ya ce kimar da Amurka take da shi a fadin duniya ya shiga hatsari shugaba Trump ya maida martani a shafinsa na Twitter cewa barka da shigowa takara mai barci Joe inda ina fatan kana da basira da zaka iya yakin neman zaben share fage da zai kai ka da nasara ko da yake nayi shakkar haka da jamawa Wasu rahotanni da ba a tantance su ba sun shawarta cewa gwamnatocin Amurka da China sun rage baiwa juna takardun izinin shiga kasashensu wanda hakan ya sa masana ke nuna damuwa kan abin da hakan zai haifar a dangantaka na fahimta da ke tsakanin shugabannin kasashen biyu masu karfin tattalin arziki a duniya cikin yan makonni da suka gabata kafofin labarai daga kasashen biyu sun bayar da labaran wasu malamai waɗanda suka ɗauke shekaru suna yawo tsakanin Amurka da China kwatsam sai aka gaya musu cewa an hana su ci gaba da tafiye-tafiyensu an soke takardar bizar wani babban malamin China da jami'an hukumar FBI suka tare shi a filin saukar jiragen sama ta Los Angeles cikin watan Janairu akan hanyar sa ta komawa kasar China aka soke visar sa ta shekaru 10 da aka buga masa a takardar passport din sa a makon da ya gabata Michael Pillsbury wanda ke aiki da da Jami'ar Hudson kuma ya taba baiwa shugaba Trump shawara akan dangantakar gwamnatin sa da China. Ya bayyana wa wani shafin yanar gizo mai suna Anzios cewa ya nemi a bashi visa zuwa China domin halartar wani taro a Beijing, amma ba a bashi akan lokaci ba, har lokacin bukatar ta wuce, wanda hakan ya hana shi yin tafiyar. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya ce yayi imani cewa shugaban kasar Korea ta Kudu Kim Jong-un zai iya sadakar da makaman nukiliya idan ya fara samun tabbacin tsaro. Putin yayi sharhi a yau Alhamis bayan wani taro na farko tare da Kim a garin Vladivostok na gabashin Russia.
Gaida Amina Buhari Auna da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Idan kuma muka leka sashen rumbun rahotannin namu, zamu ji cewar har yanzu dai wasu al'umman Najeriya na ganin cewar ƴan siyasa ba su dauki rayuwar talaka a bakin komai ba. Rudanin siyasa da kabilanci suke kan gaba a kasar. Hakan yasa Madina Dauda ta hada muna wannan rahoton.
Yunkurin kudirin dokar wanda Kamrashe Husani ya gabatar a zauren majalisar na da goyen bayan wasu ƴan majalisar 108 waɗanda suka nuna damuwarsu a game da tabarbarewar tsaro a ƙasa baki daya, musamman jihohin Arewa da suka kunshi jihar Zamfara, jihar Kaduna, Katsina, Benue da jihar Taraba. Senator Alin Dume yana cikin sanatoci da suka amince da wannan kuduri.
Hankalinmu a tashe yake don matsalan da ake samu a wajen tsaro. Daya daga cikin abin da yake yunkuro kai kuma shine fada a tsakanin kabilu da kabilu, ko kuma gari da gari, ko kuma kauye da kauye. Ni ina daya daga cikin wanda ya bada shawara akan cewa dukkanmu mu taro mu kawo kuduri akan wannan matsalan tsaro. Na biyu kuma ya kamata a dauki matakai fiye da magana a fadin majalisa kawai.
Abin da ya dauki hankali a jerin sunayen sanatoci 108 din da suka kawo kudirin shine bayyanar sunan Senator Joshua Dariye, wanda ya kwashi lokaci yana gidan kaso. Har ila yau ga Senator Alin Dume da bayanin abin da ya faru.
A wajen sa sunan kowa da kowa din ne sunan Joshua Dare ya shigo, ko kuma yan jarida ko kuma yan yada labarai kuma suka mai da shi wani magana daban. Tunda aka zartar da hukunci akan Joshua Dare, ai ba a taba ganin shi a majalisa, ba a taba ganin sa ma a waje ba balle a majalisa. To kuma tunda yana appeal, shi yasa sunan sa ba a cire a sunan sa a cikin yan majalisa ba.
Jihar Taraba na cikin jihohin da suka ja hankalin ƴan majalisar, amma a halin yanzu a cewar Senator mai wakiltar Taraba ta Kudu Emmanuel Bacha, hankali ya kwanta a iyakar jihar Taraba da kuma jihar Benue.
Da yake Allah ya kawo abin da sauki abin ya lafa, kuma muna kyautata zato ba zai sake kunna kaiwa.
Wannan bayani naka wato ya wanke manya da ake zargin cewa su ne suke da hannu cikin wannan abin kenan yanzu.
Wannan rigima da yake ba manya hannu a ciki, ba sarakuna, domin da sarakunan Tibaye da na Jukuna wanda aku kana nan da Totif na nan, ina magana yanzu duty governor building suna kare, ana signing, ana inaugurating committee wanda za su tabbatar wannan rigima bai sake faruwa ba tsakanin matasa. Duk matashin nan same shi a gurguje, a gama jami'an tsaro a kama shi.
Abin jira a gani shine tasirin da wannan yunkuri da majalisar dattawa ta yi a daidai lokacin da hankalin ƴan ƙasa ke ci gaba da tashi a game da kama mutane a garkuwa da su domin neman kuɗin fansa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Jinjina ta musamman ga Madina Dauda. A duk ranar 25 ga watan Afrilun kowace shekara, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware rana a matsayin ranar wayar da kan al'umma akan illoli da hanyoyi da jama'a za su bi don ƙauracewa cutar zazzabin cizon sauro. Tamar Abari ta hada mana rahoto akan muhimmancin wannan ranar.
Masasar cizon sauran ta rugu ne ta dalilin amfani da gargadin likitoci na rigakafi kamar yadda waɗannan mata da su ambaci sunan su ba ke bayani.
Suna yi mana tunda suna magani.
Suna magani
sun rage gaskiya.
Sun rage
musu a su sange na ɗaya mu kiyaye su akan masasar cizon sauro in kana so ka kiyaye da magaruba kan ai shahi kai ka sa ranka cikin sange daga magaruba ta muna sa su sange muna kare lafiyar su kuma magaruba ta yi dai muna kulla musu sange musu sa a cikin sange saboda kar su kamu da cutar masasara masasaru sun rage yanzu gaskiya ba kaman da ba da sauki wallahi gaskiya ba kaman kwanaki ba daga magaruba ta yi kaman ya fara barci haka da magaruba sauro ya fara hutu
Ita kuwa wata jami'ar yaki da zazzabin cizon sauro ta ce amfani da gidan sauro ko mustikiyar ya taka rawa ainihin wajen rigakafin cutar.
A wanga lokacin da muke akwai mustikiyar da ake raba ma mata na nan gan in suka zo awon ciki ko awon yara saboda shi ne ma rigakafi na kirki. A cikin duka rigakafin bayan a share gida a zubda share ko akwai ruwan salte a zubda shi tunda in ka rige ka kulla sangen da wuri daga magariba yaro ya shiga ciki da wuya saburo ya cije shi amma wani maganin saburo wani abin ga daga warin shi ya wuce kuma shikenan saburo yawon shi yake yanda ya kare amma dai musikiyar kin in ka kulla ma yaro shikenan ta mishi rigakafin masasar cizon sauro
bayan ga gidan sauron akwai magani da likitocin ke rarrabawa
kuma akwai magani da ake bada na rigakafi da ake bayar in dai wannan magani tsakani da Allah ka tsaya ka ba yaro shi wallahi da wuya koda yayi masasara ba irin wannan mugun masasara wanda zai kai yaro har ya zabura yana ta hirgita abun ga
sai dai a cewar jami'ar ta yaki da cutar ta cizon sauro babban matsalar da suka fuskanta ita ce kin shan magani da wasu ke yi duk wa da haka a bara an fi fuskantar cutar ta zazzabin cizon sauro akan bana
maganin ne mata ba su dokan su da daraja sai kiga mun je mun yanda ya kamata a bada sai kiga wani ya gewo ya zo ya samu wani ra'ayi akai da yake ba kowa yake da nazari yake da tunanin zaman duniya sai kiga su yi aiki da wancan tunda a yanda muka samu bara wancan kakin falu bana ba mu same shi ba a duk inda aka tsaya tsakani da Allah ka bada wannan magani wallahi yara an musu rigakafi kuma samar shi amma an kace zaka ji maganganun ɗan gari kuma wannan kuma dole ne ka samu matsala farko ka ki ba yaron ka abin ga sai kaga yaro ya shiga cikin kaka nake yana zabura na abin ga akwai mata da suke zuwa likita ko riga babu a jikinsu ba su sani ba farko hankali ya tashi yaro yana ta zabura me in ka bada wannan magani wallahi ko ya kamu da masasara abin zai zo mishi da sauki
wasu mata da suka kawo ɗiyansu asibiti da basu ambaci sunan su ba sun yi kira kamar haka
kawo shi likita sai a mai dokan jini a gani masasara cizon sauro ce ko kuma masasara ce ke ta haka ja hankalin da zan musu in magaruba ta yi su sa yaran su a cikin sange kar su bari sauro ya cije su
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
Ya ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin tuma amin
a gaida Tamar Abari Duka cikin batun na zazzabin cizon sauro a Najeriya ma mahukunta sun tashi tsaye haikan don yaki da cutar Hawwa Umar gare ki
Gwamnatin Amurka ta bayyana cewa ta kashe dala miliyan 495 don yaki da zazzabin cizon sauro a Najeriya. Jakadan Amurka a Najeriya Stuart Simington wanda ya bayyana haka a ranar yaki da zazzabin cizon sauro na bana ya ce waɗannan maƙudan kuɗaɗe an kashe su ne daga shekara ta 2011 zuwa bana. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta buƙaci ƙasashen duniya musamman ma masu fama da zazzabin cizon sauro su dage domin yaki da cutar da kan haddasa mutuwar musamman ma ƙananan yara daga cizon wata macen sauro da ake kira Anopheles. Daraktan yaki da zazzabin cizon sauro na ma'aikatar lafiya ta Najeriya Dr. Audu Bala Muhammad ya yi ƙarin bayani kan matakan da suke ɗauka wajen kawo ƙarshen cutar.
An yi amfani da wannan kuɗin ne a siyo abubuwan da ake wannan kare mutum daga zazzabin cizon sauro ko kuma a yi mar body a gane lalle yana da ƙwayoyin cuta din ne wani magani ne ya kamata a bashi kamar irin wannan maganin da ake kiran su ACT din nan. Wannan kuɗin kuma an yi amfani da shi shi ma wajen irin ɗaukan bayanai yawan ƙwayoyin cututtuka da ake samu da kuma yadda ake ɗaukan magunguna da a kai su har can ƙauyuka inda suke lunguna da sauransu. To wannan kuɗin ba wai an za a ce ga asibiti kaza asibiti kaza aka bayar ba an bayar ne jihohi ne akwai jihohin da Amerika wannan kuɗin yake ake taimaka musu. A yanzu dai muna da jihohi wajen 11 wanda gwamnatin America take taimaka mana. So idan kudin ya zo da shi muke sayan wannan gidan soro wanda muke rabawa a kowanne jiha. To duka jihohin da dai wannan 11 da nake ga miki din nan, gwamnatin America tana ba su gidan soro wanda akalla a kowanne yani ana samu gidan soro akalla guda 2.
Bincike ya nuna cewa zazzabin cizon sauro ya fi cirewa tsaffin magungunan da ake amfani da su wajen maganin cutar da suka hada da quinine, chloroquine, fansida da sauransu, inda yanzu hukumomin lafiya suka kawo artemisinin. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida amarya Hawwa Umar. Waɗanne hanyoyi kuke ganin suka kamata a bi don gujewa kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro? Yanzu za mu buɗe layin wayar mu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layin mu domin ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To ba mu samu kira ba dai har yanzu, amma yau maudu'in mu na yau shine muna so ku kira ku bayyana muna hanyoyi da kuke ganin suka kamata a bi don magance cutar zazzabin cizon sauro. Muna da kira na farko daga Jihar Bauchi. Wa muke da shi a Jihar Bauchi?
Muhammad Muzani.
To Malam Muhammad, muna jinka.
Kuna magana zazzabin cizon sauro. Wannan ya yi kyau wallahi sosai wannan maudu'i naku.
To ta wace hanya kake gani ya kamata a bi don magance ita wannan cutar?
Ya kamata ana fara rigan sauro.
To da me kuma?
Shi ne zai kare wannan zazzabin cizon sauro.
To ina maganar da masana ke yi na cewar a dinga gyara muhalli su kuma?
Shi ma yana nan.
To mun gode Malam Muhammadu, bari mu tafi jihar Kaduna. Wa muke da shi a jihar Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikum assalam.
Sai mun shi karmar kuma kau.
To Malam Yao, muna jin ka.
To naji wannan rana ta malaria, to muna fatan Allah ya kare mu daga wannan lalura.
Amin ya Allah.
To batuna ko kuma shawara na gaskiya, gwamnati sai ta tayi tsaye fuskan wayarwa da al'umma kai, musamman al'umman da suka shafi karkara. Kaga yanzu kafafen yada labarai ya yawaita, to ya kamata a ce su dinga shigowa kafafen yada labarai suna wayar da kai. Batu na biyu, al'umma dole sai mun gyara muhallinmu da sauraron su. Ƙananan asibitoci da suke karkara su ma abu ne masu muhimmanci da gwamnati ta dan ƙara ainihin mai da hankali a gare su, suna kuma ba da maganin da ya kamata a ce a bayar da duk wani abu da ake da bukata. Da ƙarshe na yi muku fata alkhairi, ya wuce mu dace.
To mun gode Malam Ya'u, bari mu tafi jamhuriyar Niger. Wa muke da shi a jamhuriyar Niger?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, dan kashe rediyon ka, Allah gafarta.
Umma Malam Alana da gudokan nan a cikin jamhuriyar Niger.
To Malam Umma, kashe rediyon ka da Allah.
Na kashe rediyo, na kashe.
Ba ka kashe ba, ina jin shi.
To
yauwa, to yanzu ina jin ka. To ina jin ka yanzu.
To kuna jira da aha, to madalla. To abin da an ra'ayi na bisa ga wannan wata sarki zan sauro da kamar ta
ka layin ka bai da kyau. Bari mu tafi jihar Kaduna. Wa muke da shi?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, wa ke magana?
Sunana Alhaji Musa Ngaru, mai radio da recorder kasuwar Kawu Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musa, muna jin ka.
Sai dai za a yi hakuri da murya, ina fama da mura.
To muna jin ka, Allah ya baka lafiya.
To alhamdulillah, amin amin. Na ce gaskiya al'amari kamar yadda gwamnatoci suke yawo ko kuma ake yawo akan maganar polio din nan. To in dai ana so a magance ciwon malaria, ya kamata a ce gaskiya gwamnati ta riƙa bi kamar gida-gida da suke wannan tirsa ga mutane za ka ga da amma misali an zo za a yi polio din yara ka ga suke ba sa so to ka ga ciwon malaria ma yana da kyau a ci an tauki gabarin kamar yadda ake kula da wannan ciwon polio ana kula da ciwon malaria da jinsu kuma ya kamata a ce mutane su kasance mahallinsu gaskiya barin mahalli da datti da wani abubuwa ce ke kawo irin wannan mugayen tsaurayen kuma idan muka ɗauka ka ga da fasan da za ka ga ana yin feshi irin na maganin ciwon sauro ɗin nan da sauransu to ruwa ya kamata a ce an yi wa Najeriya irin wannan feshi to idan aka haka za a samu cigaba ƙarshe ne muku fata
alheri. Masha Allah mun gode bari mu tafi jihar Katsina wa muke da shi a jihar Katsina.
Ibrahim Shaibu ne.
To Malam Ibrahim muna jin ka.
Wato ni ina ga abin da ya kamata tun da yanzu duniya tana tafiya ne a bisa ilimin kimiyya. Kamata ya tun da an ce su akwai kasashen da suka yi nisa wajen kimiyya suka yi amfani da ilimi wajen kawar da sauro. Suka bi wata hikima ta yadda aka yi dusar da kwayayen aka kyankasa su sai aka kyankasa maza. So ga baki sai sai su mutu saboda haka me zai hana mu kamar kasashe masu tasowa su Najeriya a yi amfani da irin waɗannan hikimomi ɗin saboda kuɗaɗen da ake kashewa wajen sayan maganin sauro na gidan sauro. Da sauran shirye-shirye idan aka tara su kila aka dukkuffa wajen binciken kimiyya za a iya kila samun wannan amma babban abu kuma ya kamata a kula da tsaftar muhalli da sauran abubuwan da suka yi kama da haka.
To mun gode Malam Ibrahim bari mu tafi jihar Zamfara wa muke da shi a jihar Zamfara.
Alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam wa ke magana?
Sunana Abubakar Kisu Aminu Isa Rodorua nan jihar Zamfara.
To Malam Aminu muna jin ka.
To wannan maudu'i na gaskiya yana da kyau. Kuma alaji ganin gaskiya ya kamata ba sai gwamnati ma ta sa hannu ba ya kamata kowa ya iyaka ta baki kokarin shi wurin ganin an kauda cutar malaria.
To mun gode
ba.
Bari mu tafi jihar Kaduna layin ka bai da kyau. Wa muke da shi a jihar Kaduna?
Assalamu alaikum sunana Adamu Jeje daga kamfanin Fati Jaji Kaduna Najeriya.
To Malam Adamu muna jin ka.
Ni abin da zan ce wato lalle dangane da zazzabin malaria nan da har aka ce ranar shi na duniya mun jira ji mun yaba kwarai da gaske. Kuma mu da muke da shekarun nan sai muka ga sauran yanzu ma sun bambanta da na da. Wallahi sauran yanzu za su da wasu irin baki kamar Chelsea nan na yaki. Me ya kamata gwamnati ya anan akwai feshi da aka yi alƙawarin wasu gwamnonin sun yi alƙawarin ma za su yi feshi a garuruwan su kuma a jihohin su gaba daya. Kaga ta nan za a samu a tsabta garuruwa da sauran mahalli gaba daya. Sa'annan kuma mu jama'an gari ba shakka akwai gudunmawar da za mu bada musamman wajen gwata-gwatan nan kwata din nan da mata kuma idan an gama abinci don Allah na wanke kwanan a kifa. To da yadda Allah za su samu sauki amma sauran nan kai sauran daban tsoro.
To mun gode bari mu tafi jihar Plateau wa muke da shi a birnin Jos. To lai Malam Labaran ya tsinki sai ku ci gaba da kiran mu don ku bayyana muna ra'ayoyinku wani hanyoyi kuke ganin suka kamata a bi don magance kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro. To jihar Zamfara wa muke da shi a jihar Zamfara?
Assalamu alaikum warahmatullahi barkamu da waraka barkamu da wannan lokacin.
To barka dai wa ke magana?
Har wa yau dai sunana Nasiru Husaini Gurgui ne Gonjo bakin Sauka Sagu a jihar Zamfara.
To Malam Nasiru muna jin ka.
Sai dai ba a tare rediyo amma na so dan faɗa ma abin da ake magana kai ne dan faɗa albarkacin baki na koda kaɗan ne.
To muna magana ne akan waɗanne hanyoyi suka kamata a bi don a magance kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro.
Gaskiya akwai hanyoyi da yawa kaga mu Najeriya muna fama da irin wannan ban a dukkan da an kai an gano da cewa Najeriya ta daga cikin jihohin da suke fama sosai da zazzabin ciwon sauro ko ba ta ba amma a ce wai za a ware a ce Kenya da Ghana da Malawi su suke daga cikin wanda majalisar ɗinkin duniya ta ta goyar baya don a ga an kakkaɓe ciwon ya kamata a ce Najeriya kuma mun ɗauki mataki sosai kwarai da gaske.
To mun gode Malam Nasiru bari mu tafi jihar jamhuriyar Nijar wa muke da shi a jamhuriyar Nijar?
Kuna tare da Abdu Kasku daga nan unguwar Wadata Tawa jamhuriyar Nijar.
To Malam Abdu muna jin ka.
Ra'ayina da zan badawa shine bisa ga masasarar cizon sauro ya kamata al'umma su zan sauraren galgadin da likitoci ke yi ko da yaushe a dinga kwana cikin gidan sauro na kuma a dinga kulawa da tsafta yana da mahimmanci kuma ya kamata a ce hukumomi majalisar ɗinkin duniya mai kula da lahiya a dinga kawo magani ana mai arha ana ma mutane magani da zara an ga lokacin damuna ya kawo saboda mutane na daji suna wahala kwarai sai kaga an kawo mutum bai da lahiya magani yayi tsada bai da kuɗin sai wannan muna fatan duk kuma a ci gaba da yin mutane galgaji ni ra'ayi na kenan kuna tare da Abdul Kasim
yaran ku nan muna godiya ga duk waɗanda suka samu damar bugowa don bayyana mana nasu ra'ayi gobe ma rana ce shirinmu na gaba ta mola
wasanni a takaice
kasashen gini da kamaru ne za su fafata wasan ƙarshe ta gasar ƙwallon ƙafa mai cin kofin nahiyar afirka ta matasa ya ƙasa da shekaru 17 ta bana da ake fafatawa a ƙasar tanzania gini ta fitar da najeriya ne a jiya a wasan kusa da na ƙarshe inda ta doke ta da ci 10-9 a bugun penalty bayan da wasan nasu ya ƙarƙare ba wanda ya zura ƙwallo haka ita ma kasar kamaru ta doke angola ne ta hanyar bugun penalty da ci 4-3 bayan da su ma wasan su ya tashi a kunnen doki ba wanda ya zura ƙwallo duk kuwa da cewa kasar ta kamaru tana da 'yan wasa 10 ne sakamakon baiwa captain dinta fabrice nzie yan katin kora to sai dai dukkan kasashen hudu sun sami tikitin shiga gasar cin kofin duniya ta matakin da za a so mu fafatawa a watan nuwamba a kasar brazil a ingila kuma kungiyoyin kwallon kafa na manchester city da liverpool ne suka mamaye zaratan 'yan wasan gasar premier 11 na bana da aka fitar a yau Manchester City ce yake kan gaba da 'yan wasan ta shida da suka sami shiga da suka hada da mai tsaron gidanta Ederson da Aymeric Laporte da Bernardo Silva da Fernandinho da Sergio Aguero da kuma Raheem Sterling 'yan wasan Liverpool hudu ne suka sami shiga a jerin da suka hada da Andrew Robertson Trent Alexander-Arnold Virgil van Dijk da kuma Sadio Mane yayin da dan wasan Manchester United Paul Pogba wanda shine kadai dan wasan da bai fito daga kungiyoyin biyu ba ya karkare cikon na 11 to sai dai masu jari akan lamuran wasanni na bayyana mamakin rashin sanya zuratan ƴan wasa irin su Mohamed Salah na Liverpool da Aubameyang na Arsenal da suka zura kwallaye 19-9 a gasar ta bana da kuma Eden Hazard na Chelsea da Harry Kane na Tottenham da suke da kwallaye 17-7 membobin kungiyar kwararrun ƴan wasan kwallon kafa ne suke zaben zuratan ƴan wasan 11 na gasar Premier a kowace shekara a fagen wasan tennis kuma mace ta farko a duniya Naomi Osaka ta sami kaiwa a matakin quarter final na gasar tennis ta Stuttgart Open bayan da ta yi galaba akan Sei Su Wei wannan nasara dai ta bai wa Osaka tabbacin ci gaba da kasancewa a matsayin mace ta farko a duniyar tennis akalla na tsawon mako daya mai zuwa za ta fafata a zagayen na quarter final ne da Donna Vekic wacce ita ko ta yi galabar fitar da 'yan kasar Russia Daria Kasatkina Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Nigeria
da takaitattun labaran na wasan kwallo muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu amma yanzu ga labaran duniya amma a takaice
a yau Alhamis ne tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da cewa zai fito takarar shugaban ƙasa a zaben 2020 ƙarƙashin jam'iyyar sa ta Democrat wanda ya sa shi ya zama gaba-gaban masu takara ƙarƙashin jam'iyyar na ƙalubalantar shugaba Donald Trump wasu rahotanni da ba a tantance ba sun shawarta cewa gwamnatocin Amurka da China sun rage baiwa juna takardar izinin shiga kasashensu wanda hakan ya sa masana ke nuna damuwa kan abin da hakan zai haifar a dangantaka da fahimta da ke tsakanin shugabannin kasashen biyu masu karfin tattalin arziki a duniya Shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya ce yayi imani cewa shugaban kasar Korea ta Kudu Kim Jong Un zai iya sadakar da makaman nuclear idan ya fara samun tabbacin tsaro Putin yayi sharhi a yau Alhamis bayan wani taro na farko tare da Kim a garin Vladivostok na gabashin Russia A wani taron manema labarai bayan tattaunawar Putin ya kuma yi kira da A tunkari yunkurin rabuwa da nukiliya wanda Amurka da Koriya ta Arewa suka fara samun fahimtar juna
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan dare sai kuma idan Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shirye yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin Amina Buhari Auna da wadda ta hada shirin kuma ta bada umarni Julie Lazarus Gresham Nini naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya Assalamu.